assalamu alaikum. Da fatan an wuni wato an wuni lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya jin mu ta Alpha Radio. Sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna, Maryam Dauda tare da ni Madina Dahirun Meshanu. Sauraro kamar yadda muka saba a duk ranar Talata, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwan ilimi. A yau zamu leka jihar Bauchi, inda a kwanan baya gwamnatin jihar ta soke wani tallafi da take ba daliban wata college mai zaman kanta.
Ina makarantar Malikiya College of Health and Social Science Bauchi. Gwamnati ta janye biya kudin makarantar student wanda gwamnatin farko ta dauka, wato ainihin ɗan local government kenan. Gaskiya abun bai mana dadi ba.
Ɗaya daga cikin ɗaliban da lamarin ya safa kenan. To su kuma masana a harkokin ilimi ko me suke cewa game da wannan batu?
Ita tallafi wanda gwamnati ya kamata ba mu dalibai wannan halatta a kowanne tallafi ya dace, sai dai in aka lura da yanayin shin makarantun gwamnatin sun isa ne an ba da tallafi wa daliban duk sun cika wannan makarantun gwamnati ne, in sun cika akan yi dawowa makarantun wanda ba na gwamnati ba.
Kuma za ku ji tattaunawar da zaurin muhawarar mu yayi akan wannan da ma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook. Sai a cigaba da kasancewa da shirin yau da gobe don jin duk waɗannan bayanan. Da kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka ce shin ya dace gwamnati ta ba daliban makarantu masu zaman kansu tallafi? Ga wasu daga cikin amsoshin da muka samu. Amsa ta farko ta fito ne daga Khalil Adam Khalil, yace mu kuma da muka kasa zuwa jami'a fa a tatse maharajin mai ko a soke private schools dai. To sai kuma amsar Samin Muhammad Ibrahim, inda yace bai dace ba, yawancin makarantun ba na 'yan Najeriya bane, tallafa musu tamkar tallafawa kasashen su ne. Sai kuma Hadiza Abubakar tace a'a bai dace ba. To shi kuma Tusi Master Kaura yace assalam yau da gobe, ya dace domin ai gwamnati ta su ce kuma taimakon kasa ne, ya kamata ta ware wasu dalibai su rinka karatu kyauta. Sai kuma Abdulrazak El Musa yace salam yau da gobe, gaskiya ya dace gwamnati ta rinka taimakawa makarantu. To shi kuma Ifson na mama yace mai na sama ma yace bare ya bawa na kasa, ya kamata ne gwamnatin ta tallafa wa nata makarantun su wadata. Daga nan kuma sai Idris Musa mai damma yace kwarai kuwa tunda su ma ƴan ƙasa ne. To sai kuma B Ibrahim Lara Gapta, inda yace salam yau da gobe, gaskiya bana goyen bayan a baiwa daliban makarantu masu zaman kansu tallafi domin makarantan gwamnatin maya ta kare ku tashi lafiya. Shi kuma Muhammad mai kudi MK yace kwarai kuwa saboda dalibi shike bukatun tallafi, kuma idan ana tallafa musu hakan zai sa waɗanda ba sa karatu su yi kokarin farawa. To sai kuma amsa ta gaba daga Sani Ibrahim Jalungu, inda yace ya kamata ta inganta nata makarantun. Shi kuma Abubakar Hussein Sharada yace sam. Sai kuma amsar Murshala dan Autan Teloli, inda yace yau da gobe sai Allah. Shi kuma Nazira Bilyamina Abdullahi yace nata ma ta kasa da su balle ta kara wasu. To shi kuma Maina Abdullahi Duma cewa yayi wannan shine ake kira kwasan karan mahaukaciya, don ta kasa daukar waɗanda ta diba ta ce ta kwaso wasu. to Allah ya bada sa'a. Shi kuma Hamza Ahmad Tijani yace in na gida sun samu kam lalle ya dace a tallafa musu.
Maryam ce kuma je amsar Shu'aibu Haruna shi kuma yace kar a ba su komai shine makarantar ya bawa gwamnati tallafin ma. Daga nan kuma sai Gali Dahir Garki yace assalam yau da gobe. Tabbas ya dace a ba su tallafi domin kuwa su ma ƴan ƙasa ne kuma suna da haƙƙi. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Fatu Yakubu Gulma. Inda yace assalam yau da gobe. A gaskiya bai kamata ba domin a gani na suna da halin yin karatu a makarantar kuɗi ne. Talakawa ne ya dace a taimaka ma su da suke karatu a makarantar gwamnati.
To mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da aiko mana.
Bauchi kimanin dalibai 1000 ke fuskantar rashin tabbas a dorewar karatun su a fannin ayyukan asibiti bayan da gwamnatin jihar ta janye wani tallafi da take ba daliban kwalejin Malikiya a kwanan nan. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya ji ta bakin wasu daga cikin daliban da lamarin ya shafa.
Sunana Idris Yahu dai babban garin Dambanne ne kuma chairman na daliban wannan makaranta Malikiya College of Health and Social Science Bauchi. Eh abinda zan ce shine da farko rayuwar mu ta dauko canzawa ko ita wacar gwamnati da ta zo ta bi mu local government daidai har guda 20 ta debo mu ta kawo mu makaranta ta canza mana rayuwa kuma rayuwar mu ta dauko canji muna tafiya ta kuma yi kokari ta biya mana rabin kudin makaranta so an samu canjin gwamnati so lokaci ɗaya sai muka ji sabon al'amari wanda mun san da shi ba ya kuma saka mu a tashin hankali lokaci ɗaya wannan gwamnati ta rubuta mana takarda na cewar an yi withdrawal na local government eh an janye na local government sponsorship muka fito kuma da kwarkwata muna roƙon gwamnati da ta taimake mu a matsayin ta na wanda take yi kuma mun san tana yi muka fito mu roke ta da ta taimake mu a matsayin mu na yan talakawa ta biya mana kudin wannan makaranta saboda mu ci gaba mu kuma gyara rayuwar mu saboda kar mu shiga wani hali
wani fanni ka dauka na karatu
eh ni na dauki x-ray technician ne wuce su muna da matukar muhimmanci a asibiti muna daya daga cikin wanda muke gane abu a jikin dan adam ba tare da an farke mutun an yi tiyata ba so muna roƙon wannan gwamnati mai albarka da ta taimake mu a matsayin mu na ƴaƴan jihar Bauchi a taimake mu a biya mana wannan kuɗi.
Sunana Khadija Hussein kuma ni asali na ƴar karamar hukumar Toro. Ina makarantar Malikiya College of Health and Social Science Bauchi. Gwamnati ta janye biya kuɗin makarantar student wa'inda gwamnatin farko ta ɗauka wato ainihin ƴan local government kenan. Gaskiya abun bai mana daɗi ba saboda mun ɗauko karatu yanzu a ce muna ajinmu na ƙarshe. To kuma dama an fara biya mana a ce gwamnatin da ta shuɗe ta biya mana yanzu kuma rana a tsaka a ce mana gwamnati ba ta san da mu a fannin ta ba. To shine muka shiga wani halin gamu dai ƴaƴan talakawa ne iyayen mu ba su da ƙarfin da za su biya mana kuɗin makaranta. Idan gwamnati ba ta taimake mu ba ta ya za a yi mu ƙarasa karatu sannan kuma ta ya za a yi a samu ci gaba a ƙasar mu bayan kuma mu ba mu samu karatun ba.
Ya yi ke jin rayuwarki zai kasance?
Gaskiya rayuwarmu za ta shiga cikin hatsari. Gaskiya saboda iyayenmu ba su da halin biya mana kuma gwamnatin nan dai ita ce za ta taimaka mana. Idan ba ta taimaka mana ba ba inda za a yi mu karatu musamman ma ilimin mata a gaskiya mafi yawanci yanzu likitocin mu a asibitin maza ne kamar a ce alal misali fannin haihuwa sai a samu a matanikoci ko kuma wayan asibitoci duk maza ne masu karɓar haihuwa. To gashi kuma mu matan ba a taimaka mana ba ballantana mu samu damar koyan ayyuka saboda haka ina kira ga gwamnati da ta taimake mu kar ta duba al'amarin su na manya mu ƴaƴan talakawa ne ya taimake mu mu ɗin ne dai in ba a taimake mu ba gaskiya rayuwar mu za ta iya shiga
Allah na magani talakawa ma na magani ko ga dan tilan mu kula da su tun da jirgin min ne ya mani shin jirgin min ne Ingila to ja ka da Italiya in ya dauko kaya Italiya ba ki cikin wannan idan gana motocin talakawa
su kuma dalla ma'aikatar kananan hukumomi da al'adun gargajiya ta jihar Bauchi ita ce ta rubuta sanarwar janye bada wannan tallafin commissioner ma'aikatar honorable Abdulrazzaq Nuhu Zaki yayi wa wakilin murya Amerika Abdulwahab Muhammad bayani a hukumance akan dalilin janye tallafin
mu ba mu tsaye da dalibai daga karatu ba ba mu hana su su yi karatun su ba sai dai tunda makaranta private ce mai zaman kanta ne kuma muna da makarantu na kiwon lafiya a jihar Bauchi da dama wanda yaga zai iya ne yake kaiwa a'a ya sasa a wajen na gwamnati sun fi sauki wannan goma masu tsada ne kuma sai in zaka iya ne zaka kai su wajen
in ku ba za ku iya bane
a'a ai wannan na malikiya malikiya makaranta ne ta dan maliki private mai zaman kanta ne nasa ne na kansa a gwamnatin da ta gabata ta gwamnatin MA Abubakar suka yi yarjejeniya shi da su su suka yi yarjejeniya suka san me suka kulla a ciki ya zama to suke cewa yanzu ba a biya shi ko ba a taba ma biyan sa bane ko kuma an taba biyan sa a lokacin gwamnatin da ta gabata yanzu ya turkuto cewar ya zo shi wajen mu ne mu ministry for local government wato ainihin gwamnatin jihar Bauchi ta cire kuɗi ta biya shi miliyan 250
da maka yarjejeniyar take za a biya kuɗin ta karkashin ma'aikatanka
to mu ba mu san yadda abubuwan suka zo su ba don ni ba ni da wani ma record ba ni da takardun da ya zamanto aka yi yarjejeniya cewa za a dinga biyan sa kuma ma koda da yarjejeniya wannan sun yi a tsakaninsu ne na yadda su suka san me suke yi da wannan kuɗin amma mu a gwamnatinmu ba yadda za mu yi mu ɗauki makudan kuɗi muna da public schools da ya kamata makarantun gwamnati
amma 'ya'yanku ne na 'yan jihar Bauchi su ne da su mura
na yadda 'ya'yanmu ne su wa'annan wanda suke public schools ba 'ya'yanmu ba ne kuma suke biyan kuɗin registration a makarantun kuma wannan private school ne kawai zai zama to sauran makarantun da ya zama to private schools din kamar su Garu college kamar su Alkalari health technology sai ya zama to su ma su ba 'yan ƙasa ba 'ya'yan jihar Bauchi bane suke karatu a ciki su ne yasa ba su rubuto cewa na zuwa ba su ba
to amma yanzu kun san halin da kuka jefa yaran nan da iyayensu da inda cewa karatun su ya tsaya
a babu wani karatun su da zai tsaya ai private school sai private school kuma dama kana kaiwa danka private school ka san da akwai kuɗin special da zaka je ka kabiya to haka babu inda za a ce zaman to kawai ba makarantar su ne shi shekarai ba makarantun ga sunan da yawa mu muke biyan na alkaleri ba gwamnati ne take biyan na school of technology na alkaleri ba ba gwamnati ne take biya na anihin Garu binan college of health ba da ke nan garin Bauchi ba gwamnati ne take biya na haka dai kawai shi shi kaɗai special ko kuma public schools din zama to mu ne gwamnati ne za ta bibiya musu kuɗin registration
wasu za su gani domin saboda ku yanzu ku ce kan karagar mulki za ku mai da hannun agogo baya
a'a ai abin da ya dace ne ba za a yi zalunci da mu ba mun zo mu don a yi aiki ne ba aika ba a wajen aika ne
to yanzu wani hali ake ciki
halin da ake ciki shine ba za mu ɗauki dukiyar al'umma mu ba ma kawai wani ƙato da ya bude makarantar su ji kadai ya zama to mu ɗauki dukiyar mu ba su ba miliyan 250 mu ɗauka kawai mu ba shi wai cewa ya rijista ai ba bisa kan doka ba ne ba za mu iya bayarwa da wannan kuɗin
ba amma kun bincika kun ga yawan ɗalibai nawa ne za su amfana daga wannan abu kuma me yiwa idan sun zo harkan kiwon lafiya ne wannan gwamna kuma ya ce shi ya kafa dokan ta ɓaci wajen inganta ayyukan lafiya
to ban ga cewar makarantun da yake na gwamnatin don mun san su ana taɓa manyan abubuwan da suka dace na kyautatawa wa makarantun da kuma asibitoci duk abubuwan da ba a da su a da yanzu ake yin su
ba yi wa wata kila kuɗin ne ya koyi muku yawa
mu ba masu magana yawa ba ba bisa kan ka'ida ba ne ya zama to a ce gwamnatin ya tana sponsoring kuma private school ba bisa kan ka'ida ba ne ba zan yi
menene kake gaya wa iyaye da ma al'ummar jihar Bauchi a dangane da wannan rashin fahimta ne ko kuma dai abin da yake gudana na batun
abana za mu gaya wa iyayen yara da suka kai yaransu wajen in ka kai yaranka a private school kasan dama za ka iya ne don haka ayi kokari in sun ga za su iya ci gaba da karantar da su yes they did su ci gaba da biyan su amma ba gwamnati ne za ta dauki nauyin private school ta na biyan ta ba kuma muna so yara da suke karatu a wajen su sani cewa babu wani kiyayya a kan su da za mu hana ya zamanto a hana abinan a kasa biyan su kudaden su da tallafi da suke nema amma na gwamnati ba za ta dauki nauyin complete yara a makaranta guda complete a cewa muna biyan su kudi ne za su yi ta faman karatu a wajen ba don haka ba za ta yiwu ba muna gaya musu gaskiyar al'amari ba za mu dauki alƙawari na ƙarya ba don haka ba mu yarda ba
yanzu kaman makarantun masu ba da irin wannan darasi mallakan gwamnati idan yaran nan suna da takardar cancantan shiga kuna jin gwamnati za ku ba su dama su
yes su tafi wannan in suka tafi makarantun gwamnati suna da ya zama suna da requirement don ka san akwai standardization ana buƙatar requirement idan suna da requirement makarantu na gwamnati za a dauke su don an amai da makarantar ta zama standard everywhere a jihar Bauchi
mai da hankali kuma an shaki dan sanda yayi jami'a ba kan musawa ye mai katar shara'a talalai daga jami'a ko wannan ce yake zuwa ko a bangaren lauyoyi wallora
to ma sauraro kada ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe
tushen al'umma duka shugaba daga can yake kullowa kun ga likita mai lura da masu cuta
to madalla yanzu kuma bari mu je ga zauren namu saboda jin ta bakin wasu masu ruwa da tsaki a harkokin ilimi ga Abdulwahab Muhammad
to malamai barkanmu da saga a wannan shiri na yau da gobe wanda gidan murya Amurka ke gabatarwa maudu'in mu na wannan karo akan ilimi ne da kuma yanda ya kamata a gudanar musamman ma dake a kasashen mu ko kuma gwamnatocin mu akwai tsari kaman na makaranta na mahazaman kansu da kuma makaranta na gwamnati to zan so ku gabatar da kanku
assalamu alaikum warahmatullah sunana Salisu Ahmad ina nan a makarantar horar da malamai ta Kangari yawa
sai kuma
sunana Hadiza Suleiman ni ma ina malama ce a nan makaranta ta koyar da malamai
assalamu alaikum kamar Abdulmunim Mutala shugaban malamai na wannan makaranta su Kangari
to akwai wani abin da yake yanzu ya bujuro musamman idan muka duba irin yanda ake gudanar da karatu tsakanin makaranta mallakan gwamnati da kuma na mahazaman kansu to muna so mu sani ku da yake masu harkan ilimi ne to yanzu zan fara da kai shugaban bangaren kungiyar malamai shin ya kyautu gwamnati ta bada tallafi musamman a makarantun da yake ba na mallakan gwamnati ba wato makarantun kuɗi kenan wa dalibai
assalamu alaikum ita tallafi wanda gwamnati ya kamata ta ba ma dalibai wannan ya halatta domin tun ya mu ma ka tallafi suka yi karatu to in ka danganta kuma da makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu kowane tallafi ya dace sai dai in aka lura da yanayin shin makarantun gwamnatin sun isa ne an ba da tallafi wa daliban duk sun cika wannan makarantun gwamnati ne in sun cika akan iya dawowa makarantun wanda ba na gwamnati ba idan dai har ba su cika ba ya fi dacewa gaskiya gwamnati ta raja akan makarantun da suke zaman a ƙarƙashin ikonta. Wannan shi dai inganta makarantun shirya su mutuncin su, wanda ɗaya daga cikin abin da ya jawo kenan su makarantun mu na gwamnati suka rukushe, suka lalace, kuma suka sunkuya saboda mun fi inganta ko muhimmanta akan wasu makarantu wanda ba na gwamnati ba. Amma idan dai har akwai makarantun gwamnatin, ya dace a mai da hankali a kansu fiye da makarantun da ba na gwamnati ba.
Amma ka ce ya kamata a dan ba da tallafi kamar yanzu wannan tallafin, tun daga in ka duba akwai yiwuwa ko ƴan talakawa ne wanda ke ba sa da hari, to amma duk da haka dai makarantar kuɗi ai sai kana da kuɗi, to tallafi ko wai tun gwamnati kowanne yana ta ne, kamar yaya zai kasance bambancin tallafin da kake gani kamata a bar ma su makarantu masu zaman kansu idan aka kwatanta da na gwamnati?
Farkon tallafi da makarantu masu zaman kansu na farko manhajin da aka suka da dokokin da ya kamata a bi, wanda ita gwamnati take sawa na karatun nan, sun bi ta bisa ka'ida, sun bi suna biyayya ma wannan tsari na koyarwa, to na alhamdulillahi sun ba da kansu. To sai kuma a duba a gani ba laifi ba ne wasu tsirarun wasu makarantu a tallafa musu ko a tallafa ma yara su je wannan makarantu su yi, domin akwai makarantu masu inganci wanda ingancin su dai sa a yarda da su har a tallafa ma yara su tafi wannan wajen. Wasu kuma idan ka lura su karan kansu masu makarantu na zaman kansu din wanda suke gina makarantun a jihunsu, su karan kansu akwai wanda suke tallafawa wata kila ma ita kanta al'umma mai yiwa, misali a ce yaro ya zo da yi karatu, shi wannan mai makarantar ko wanda suke da makarantar ƙashinsu sukan iya sauke nauyin misali kashi 30 na karatu ko wani inganci na wani abu da gwamnati kuma ta biya wannan. Wannan wanda suka nuna suna da taimakawa da iya sa hannu a kai su ma tallafa musu. Ko manyan makarantu da ake fita waje a tafi wasu ƙasashe a yi karatu, a yi muka sani wasu sukan tafi ƙasashe su je su yi karatu a makarantun kuɗi, kuma watakila gwamnatin ta samu su hannu a kai. Ingancin makarantun shi yakan dawo a yadda da ita har a sa hannu a taimaka mata.
To idan na dawo gare ki malama, kin dai ji abin da wannan shi abokin tattaunawanku nan ya ce, to ke kuma menene za ki ce a dangane da wannan maudu'i da nake tattaunawa?
Assalamu alaikum. Ni abin da zan iya cewa dai shine shi kansa kalmar tallafi, idan ka duba kalma dama ce, ba wai ko abu ne wanda ya zamo lallai gwamnati ta yi shi ba. Idan da hali, idan dama ta samu, yana da kyau gwamnati ta ba ma yara da suke makarantun kuɗi tallafi, sabili da in ka duba yaran za a duba ƴaƴanmu ne su ma ƴan jihar Bauchi. To amma mafi a'ala dai shine wancan tallafi an inda san samu ne gwamnati ta kuma yi da hankali, tunda cikin gida bai goshi ba. Makarantunmu da muke da su na gwamnatin su ma kansu yaran tallafin ba wai ya ishe su bane. To kaga idan gida bai goshi ba bai kamata a dauki tallafi a kai waje ba.
Ke kin bigi jaki, kin bigi taiki. Kenan yaya in aka ce ke ce da uba da nama, ki dauki kanki a kan gwamnati, wani tallafi kike ganin kashi nawa za a iya yi musu, tun da ke kin gwada yana da muhimmanci a bada irin wannan tallafi?
Ake kamar yadda na faɗa, in misali ne ce a gwamnatancen da gaskiya zan fi ba da ƙarfi wa makarantun gwamnati ba makarantar kuɗi ba, idan dama ne ta samu nace yana da kyau kuma waɗannan a yi domin yaran za a yi ba wajen makarantu ba. Gaskiya a fi ba da fifiko kamar 70 ya tafi makarantun gwamnati, kashi 30 kuma za a iya taimaka ma waɗannan yara da suke makarantun kuɗi.
To ana za ta malam, ka ji abin da suka faɗi, menene kake da shi a kai?
To assalamu alaikum warahmatullah. Wato yadda ƴan uwana suka yi bayani akan al'amari na tallafi, shi tsari na aiki gabaki ɗayan sai kan koma bisa cikin dokoki ne, domin da farko gwamnati dole ta tsara ayyukanta, ma'ana da turanci ana kira budget. Idan aka yi budget din nan, to an san dama abin da ya zamanto cewa ya kyautu
a bada waɗannan da kuma wanda a bada waɗannan misali da abin da ya danganci tallafi. Idan a cikin tsari da dokoki na ƙasa da kuma na jiha ya tabbata cewa gwamnati tana da hannu da tallafawa ainihin waɗanda suke makaranta na masu zaman kansu, to gwamnati ya kyautata tallafa. Idan kuma ya zamanto cewa gwamnati baya cikin tsarinta ko baya cikin doka, to dole a yi amfani da abin da yake cikin doka, domin a kullum akan yi amfani da doka ne saboda ya zamanto cewa a kare daraja da mutuncin abin da ya tabbata a kansa ake aiki. To yanzu yanayi ne ya kawo, yanayin nan shine lokaci na siyasa wanda dukkan mutane sun raja a ne ga cewa mu mun zaba. To tunda mun zaba muna so kuma mu ga an mana, to don haka kaga dole ya zamanto cewa gwamnati ita kuma ta duba, kamar yadda ƴan uwana suka yi bayani akai kan cewa idan da hali gwamnati to ta bada wannan tallafi, dan in ba hali bai samu ba zai zamanto cewa a ce an bada tallafi.
Halin nan kaman tana da kuɗi ne ko kuma dai saboda siyasa da kace gashi.
Wato abin da nake faɗa da hali shine tsari yadda na faɗa, ai ban kauce akan abin da nake faɗa ba. Tsari domin
wanda ke a dokance ko a hukumance.
Eh
to wannan abin yanzu zamu dawo shi ne ai mu duba shin ya kamata.
Hakika ya kamata, domin in ka ce bai kamata ba to zaka ga kan cewa kamar yadda muka faɗa muka ce duka ƴaƴanmu ne a wayannan makarantu, kuma shi kullum mutum
an ce wannan makarantan kuɗi ne sai an baka na da shi ko ba haka ba. To kuma gashi ita gwamnati ma tana da irin wannan makarantan, karki kawo ɗanka wannan makarantan gwamnati din ka kai shi nan mai kuɗi kuma ka ce wai a zuwa tallafa ma.
To alhamdulillahi, wato gaskiyar magana shine nutsuwa ake yi a nan a duba. Akwai mutumin da zaka ga ita gwamnati tana da tsari, misali adadin ɗaliban da za ta ɗauka a lokaci, za ta ɗauki mutum 50 ne ko mutum 100. Yau kuma sai ka wayi gari ka ga adadin ɗaliban da muke da su waɗanda aka yayi a kowane yayewa, wanda ga sunan babu abin yi, ba su samu shiga na gwamnatin ba. Dan yau in ka ce yau ka fara sai da form, misali mu ɗauka a jiha, ka fara sai da form na shi na makarantar School of Nursing da midwifery, ka ga ainihin mutum nawa ne za su sai forms din, mutum nawa kuma gwamnati za ta iya ta ɗauka na jiha da na ainihin kuma na gwamnatin tarayya da ke, misali muna magana a Bauchi. To sai ka ga kuma sauran adadi waɗanda aka bari, wanda kan cewa wani ya zo ya sai form din nan sau ɗaya sau biyu sau uku sau kaza ya gagara, to hakika tilas ta sa shi koma ya samu wancan. Kamar a baya ƴan uwana sun yi magana, idan wannan makaranta ta gwamnati da ake gani masu zama mai zaman kanta da ake gani misali za ta tallafa, to sai aga kan cewa shin tsari da ya kafa wannan makarantar akan doka ta yi halartacciya ce. Idan halartacciya ce, idan aka yaye waɗannan ɗaliban ba za su bada nasu tallafi a jihar su. Yau
to yanzu dai da kashe ina so kaɗan bayyana wannan yanayi yadda ya kamata wato tunkari ko kuma samar da maslaha na wannan gidigaga tsakanin neman tallafi da ake ganin ya cancanta ko bai cancanta ba.
Ni a shawara na kuma na da hali akan matsayin duk wani ɗalibi da yake neman tallafi ko wanda ya kamata tallafa masa su koma makarantun gwamnati. Idan har makarantun gwamnati sun cika ba inda za a sa su, tun suka dawo makarantun masu zaman kansu za a iya tallafa su. Amma muddin akwai makarantun gwamnati suna nan a ce kuma har ana neman ƙari ka tafi can ka mu tallafa. Hajiya fa,
kamar yadda wakin aiki na ya faɗa, gaskiya kusan nima ina tare da ra'ayin shi, ya kamata dai tukunna dai tallafa wa makarantun gwamnatin tukunna.
To sai gida ya koshi
yawwa, kafin nan sai a kai waje duk ba laifi bane.
To Allah
ya ri dai abin da nake kai na ce idan doka ta tabbata kuma an yi tsari da su a ba su.
Allah alaraji ku kai ka gaji.
Masu sauraro abinda ya sauka kenan wato ashirin namu na yau. Sai kuma gobe da yadda Allah. Kada ku manta fa za ku iya sauraron shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata kan shafin mu na voahausa.com. A madadin abokan aiki na da suka taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. PJ. Ni Madina Dahir Mai Shanu daga nan birnin Washington DC.